أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu kan wannan karatu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan yini na 14 ga watan Ramadan, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1440. Sannan muna miƙa salati da sallama tare da sallamewa ga manzonmu sallallahu alaihi wa sallam, shi da alayen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama. Bayan haka, insha Allah, za mu ci gaba da tafsirin suratu Yunus daga inda muka kwana, wanda yau kuma za mu tashi daga kan aya ta 21.
Na'am. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وداءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين.
الحمد لله. آيوين da suka gabata a baya, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana yadda wato al'amura suka kasance tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da mutanansa wato mushrikan Makka, yadda wato suke ɗagun kai, yadda kuma suke ma'ana wato ƙalubalantar Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan abubuwa daban-daban saboda wato girman kai da taurin kai, bayan sun riga sun gane sun fahimci gaskiyarsa da kuma gaskiyar abin da ya zo da shi. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta 21 ya ci gaba da bayani akan waɗannan mushrikai da kuma irin kafircewansu da butulcewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi. To a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza azaqna an-nasa rahmatan kuma idan muka dandana wa mutane wata rahama min ba'di darra amsatkum daga bayan wata cuta da ta shafe su idza lahum makrun fi ayatina sai ga su da makirci a cikin ayoyin mu qulillahu asra'u makra kace Allah ne mafi gaggawar sakamakon makirci inna rusulana yaktubuna ma tankurun lalle manzannin mu suna rubuta abinda suke yi na makirci annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake garin makka mutanansa suka takura mai suka matsa mai da shi da mabiyansa waɗanda mafi yawan mabiyan masu rauni ne zama an raunana su shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama an raunana shi ba shi da wani ƙarfi a garin makka sai ya zama annabi sallallahu alaihi wa sallam bai samu wata mafita ba sai dai yayi addu'a ya roki ubangijinsa akan waɗannan mutane mushrikai kuma yayi masa maganinsu to annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim ya daga hannayensa biyu ya roki Allah subhanahu wa ta'ala wato ya jarrabi mutanen makka da fari da yunwa kamar yadda ya jarrabi mutanen annabi yusuf alaihi salam da wannan fari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma a'inni 'alaihim bisinina kasini Yusuf Ya Allah ka taimake ni akan su da shekaru masu fari shekaru masu tsanani kamar irin shekarun Annabi Yusuf alaihi salam a zamaninsa To a cikin wannan hadisi da aka rawaito Allah subhanahu wa ta'ala ya saukowa mutanen Makka da yunwa da tsananan rayuwa har ya zama wato sun rasa yadda za su kuma su sun san cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yayi musu wannan addu'a to ba yadda suka iya sai dai su koma wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya take roƙa musu ubangijinsu ya yaye musu wannan cutar wannan wato fari wannan yunwa da tsanani sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji tausayinsu ya take roƙon ubangijinsa Allah subhanahu wa ta'ala akan ya dage musu wannan cutar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'ar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam kuma ya sauko musu da ruwa mai albarka suka amfana da wannan ruwan sannan kuma suka samu yalwa da wadata a rayuwarsu kun ga wannan abin da ya faru ya kamata ya zama musu abin aya da za su wato da za su sauko su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai suka ci gaba da dagun kai sai suka ci gaba da makirci da izgilanci da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman tafsiri suka ce wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya bayyana anan cewa wa idza azaqna an-nasa rahmatan kuma idan muka dandana wa mutane wata rahama malamai suka ce rakha'an ba'da shidda yalwa da walwala bayan tsanani shine abinda ake nufi da rahama anan da kuma wato wadata bayan talauci da yunwa mun dandana musu irin wannan rahama min ba'di darra'a matatun daga bayan wata cuta ko kuma daga bayan cutar da ta shafe su wato kamar yadda ya shafi waɗannan mutanen makka to maimakon su yi imani su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan rahama akan wadata akan yalwar rayuwa ya kamata su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala su komo suna bautata masa yadda ya kamata kuma su wato ma'ana su tsarkake shi a cikin bauta amma ba su yi haka ba idza lahum makrun fi ayatina sai ga su wani makirci suka zo da shi a cikin ayoyin Allah Mujahid rahimahullah ya fassara makircin anan cewa istihza'un wa takdhib ma'ana makirci a cikin ayoyin Allah izgilanci da ƙaryatawa ma'ana suna izgilanci a cikin ayoyin Allah kuma suna ƙaryata waɗannan ayoyin suna kafircewa da su ba su yi imani da su ba to kun ga wannan butulcewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala ne wanda kuma irin wannan abinda mushrikan Makka suka yi din nan har Allah subhanahu wata'ala ba mu labarin sa anan to yakan faru da mutane da dama ya zama mutum yana cikin wahala yana cikin damuwa da cuta da jarrabawa dai kala-kala ko kuma fitintunu daban-daban to amma a yayin da Allah ta'ala ya yaye masa wannan cutar sai ya manta da halin da yake ciki lokacin da yake cikin tsanani sai ya koma yana butulce wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cikin ta a yanzu sai ya manta cewa akwai wani lokacin da ya rasa wannan ni'imar ya zama yana mai tsananin buƙatar ta kuma yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan ni'ima amma a yayin da aka bashi wannan ni'ima sai ya koma yana butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kafircewa da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala to hakan hanya ce ta bata hanya ce ta istidraji Allah ya kare mu saboda haka wajibi ne idan bawa ya zama yana cikin ni'ima to ya kula da wannan ni'imar ya gode wa wanda yayi masa wannan ni'imar ya tuna cewa wanda yayi masa wannan ni'imar yana iya kwace ta a kowane lokaci da ya ga dama kamar yadda zai zo ya bamu misalin rayuwar duniya din nan a cikin ayoyi da za mu zo nan gaba saboda haka ba abinda mutum zai rubu da ni'imar da yake ciki bane mawaki yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am وحامي عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقم idan kana cikin wata ni'ima kana cikin wadata da walwala kowace irin ni'ima ce ta lafiyar jiki ta dukiya ta wato ma'ana walwala a cikin rayuwa tare da iyalai ko makamancin wannan kowace irin ni'ima to ka kula da wannan ni'imar ka kiyaye ta damin da godiyar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka sani cewa aikata sako da zunubai za su iya kawar da waɗannan ni'imomin gaba daya daga gare ka sau nawa muke gani mutum yana cikin ni'ima da walwala da wadata dare daya wannan ni'imar za ta kare ko ta hanyar gobara ko ta hanyar ruwa ya zo ya ɗauke wannan dukiyar ko kuma ruwa ya zo ya lalata wannan dukiyar ko kuma ta hanyar hadari ko kuma ta kowace hanya da Allah subhanahu wata'ala ya so yana iya dauke ni'ima ba tare da mutun ya wato yayi shiri ba saboda haka abin zargi ne mutun ya samu ni'ima musamman bayan wata cuta da ta same shi bayan wani lokaci da ya rasa wannan ni'imar a ce kuma ya samu wannan ni'imar kuma ya kafircewa Allah subhanahu wata'ala to wannan shine abin da Allah ta'ala yake zargin sa akan waɗannan mushrikai yace wa idza zaqana an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatkum idza lahum makrun fi ayatina to Allah ta'ala yace qulillahu kace ya manzon Allah Allahu asra'u makra Allah yafi gaggawar sakamako akan makirci ma'ana su waɗannan da suka rudu da ni'ima ko rahamar Allah da suke cikin ta a yanzu har suke yin makirci din nan to su sani cewa idan sakamakon Allah ya zo akan wannan makircin to sakamakon ya fi gaggawa akan wannan makircin ma da suke yi qulillahu asra'u makra sannan Allah ta'ala ya ce inna rusulana yaktubuna ma tarkum lallai manzannin mu suna rubuta abinda suke yi ko kuma abinda kuke yi na makirci inna rusulana manzannin mu manzanni anan ana nufin mala'iku masu rubuta ayyukan bani adama kamar yadda Allah ta'ala a wata ayar yake cewa wa inna alaykum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun wato a bisanku ko kuma wato akwai waɗansu mala'iku masu kulawa da ayyukanku masu kiyaye ayyukanku suna nan a kanku kiraman katibin masu daraja ne masu ɗaukaka ne kuma masu rubutu suna rubuta min suna rubuta duk abin da dan adam yayi na alheri ko na sharri ba sa bari duk abin da yayi ko kuma duk abin da ya fada ma yantabu min qawlin illa ladayhi raqibun atid waɗannan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su suna nan tare da duk wani dan adam da yake raye ya'lamuna ma taf'alun suna sanin abin da kuke aikatawa a buye ko a bayyane suna sanin abubuwa da kuke aikatawa gaba daya saboda haka ma'ana kenan ku kula ku kiyaye da waɗannan manzannin ku kula da waɗannan mala'ikun domin duk abin da kuke fada suna sani kuma suna ji suna rubutawa duk abin da kuke aikatawa suna ji ko kuma suna sani suna sane da su kuma suna rubutawa inna rusulana yaktubuna ma tamkuru anan Allah subhanahu wa ta'ala yace ma tamkuru lallai manzannin mu suna rubuta abin da kuke yi na makirci sai ya dawo da lamiri kan wato mushrikai kai tsaye an gane ku yayi musu magana kai tsaye ma tamkuru akwai wata qira'a da aka rawaito na jinna Abu Amr yace inna rusulana yaktubuna ma yamkurun ma yamkurun manzannin mu suna rubuta abin da suke yi na makirci kun ga bambancin ko manzannin mu suna rubuta abin da suke yi na makirci nan kuma abin da kuke yi na makirci an gane ku amma duka ma'anar su daya waɗancan mushrikan dai su ake nufi sawa'un wannan riwaya ko kuma wancan riwaya aya ta 22 Allah ta'ala yace huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asif zuwa karshen wannan aya to wannan aya kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bude ta da wato kididdiga ni'imominsa akan halittunsa gaba daya ni'ima na rayuwa na tafiye-tafiye na tafiyar da wato halittunsa akan tudu ko kuma a akan teku to sannan kuma ya karasa ayar da irin wani nau'i na butulcewa da waɗannan mushrikai suke yi a lokacin da suke cikin halaka yadda suke komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala suna tsarkake Allah amma kuma idan Allah ta'ala ya kubutar da su daga wannan halaka sai su koma kuma cikin kafircinsu cikin butulcewansu to shine Allah ta'ala yace huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahr shi Allah shine yake tafiyar da ku a cikin tudu wal bahr da kuma teku hatta idza kuntum fil fulk har sai idan kun kasance a cikin jirgin ruwa wajarayna bihim ko kuma ce fil fulki a cikin jiragen ruwa wajarayna bihim bi rihin tayyibati kuma waɗannan jiragen suka gudana da su mushrikai bi rihin tayyibatin da wata iska mai dadi wa farihu biha kuma suka yi murna suka yi farin ciki da ita ja'atha rihun 'asifun fatam sai wata guguwa mai tsanani ta je wa waɗannan jiragen waja'ahumul mawju min kulli makanin kuma igiyar ruwa ya zo musu daga ko'ina wa zannu annahum uhita bihim kuma suka tabbatar cewa su an kewaye su da halaka da'awullaha a wannan lokacin sai su roki Allah mukhlisina lahuddina suna masu tsarkake addini a gare shi la in anjaytana min hadhihi suna cewa idan ka kubutar da mu daga wannan tsananan lanakunanna min ash-shakirin lallai haƙiƙa za mu kasance daga cikin masu godiya to kun ji to farkon wannan aya kamar yadda muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa wani nau'i ne daga cikin nau'o'in ni'imar da ya yi wa ɗan adam shine ni'imar tafiyar da shi akan ababen hawa sawa'un na kan tudu ko kuma na kan teku anan malamai suka ce huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahr ay huwal ladhi yahmilukum fil barri ala dawabi wa fil bahri ala al fulki wato Allah shi yake tafiyar da ku
akan tudu, akan ababen hawa, akan dabbobi. Shi yake tafiyar da ku akan dabbobi, akan tudu. Wa fil bahri, akan teku kuma shi ne yake tafiyar da ku akan wato jiragen ruwa. Kun ga waɗannan ni'imomi ne daban-daban. Gawa'un na kan tudu ko kuma na kan teku. Wanda waɗannan jirage da suke gudana a kan tekuna, waɗannan jiragen Allah subhanahu wa ta'ala shi yake tafiyar da su. Saboda haka mallakansa ne kamar yadda ya faɗa a cikin suratul Rahman. Yace walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Yace wato aljawari, waɗannan jiragen ruwa masu gudana a kan tekuna, yace nashi ne, mallakansa ne. Waɗanda aka kafa su a kan tekuna kal a'lami, kamar wato duwatsu a kan teku, a kan tudu, kamar duwatsu a kan tudu, wanda jirage, manya-manyan jiragen ruwa haka suke. Daga nesa za ka gansu, saboda girmansu za ka gansu ma kamar duwatsu ne. To duka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hore waɗannan ni'imomi ne don amfanin ɗan adam. Me ya kamata ya yi? Ya kamata ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kan waɗannan ni'imomi. To amma ka je abinda waɗannan mushrikai suke yi, wanda da yawa ko kuma wasu daga cikin mutane ma waɗanda ba mushrikai ba, su ma suna cikin irin wannan hali. Allah ta'ala ya ce, hatta idza kuntum fil fulki, har sai idan kuka kasance a cikin wannan waɗannan jiragen. Lafazin al-fulk, malamai suka ce yana zuwa a matsayin jam'i, wato jirage, hakan nan yana zuwa a matsayin mufradi, wato jirgin ruwa guda ɗaya, kwale-kwale guda ɗaya ana ce masa fulk. Jirage masu yawa su ma ana ce musu fulk. Amma a nan ya zo ne a matsayin me? Ya zo ne a matsayin jam'i, domin maganar da ta gaba, wato ma'ana ta aka ci gaba da ita ya nuna cewa wato jirage ake nufi. Da fatan fahimci wannan. Yace hatta idza kuntum fil fulki, har sai idan kuka kasance a cikin jirage. Wajaraina bihim, sai waɗannan jiragen suka gudana da su. Kun ga anan an canja magana. Kun san ya aka canja magana? Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan ayar da wani lamiri. Yace huwa alladhi yusayyirukum, shine yake tafiyar da ku. Haka ne ko? Lamiri ne na wanda yake halarce ake masa magana, ko kuma waɗanda suke halarce ake musu magana, kamar yadda kuke a nan yanzu. Idan zan yi muku magana, kun ga lamirin da zan yi amfani da shi zai bambanta da lamirin waɗanda ba su a nan zan yi magana a kansu. An gane ko? To Allah ta'ala ya buɗe wannan aya da lamirin waɗanda suke halarce yake musu magana, yace huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri. Sannan yace hatta idza kuntum, sannan har idan kuka kasance a cikin jiragen. Daga nan kuma sai ya canja yace wajaraina bihim, sannan waɗannan jiragen suka gudana da su. Yanzu an koma kan lamirin waɗanda ba fara. To wannan wani nau'i ne na balaga, wani nau'i ne na salon magana wanda Larabawa sukan yi amfani da su a cikin waƙe-waƙensu. Hakan nan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da wannan salo na magana a cikin ayoyi da dama. Yakan fara bayani da lamirin waɗanda suke halarci, sai ya koma kan lamirin waɗanda ba su a nan. Ko kuma akasin haka, ya fara da lamirin waɗanda ba su a nan, sai kuma ya dawo kan waɗanda suke nan ake musu magana. Misalin wannan a cikin suratul insan, Allah subhanahu wa ta'ala da ya jero bayani akan ƴan aljanna da ni'imomin da suke cikin gidajen aljanna. Da ya zo kan wannan aya ya ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura, kuma ubangijinsu ya shayar da su ruwa mai tsarki. Ce ya shayar da su, ubangijinsu ya shayar da su ruwa mai tsarki. Sai ya koma ya ce inna hadha kana lakum jaza'an, lallai wannan ya kasance sakamako a gare ku. Ga ya canja, ya canja lamirin. Da fatan fahimci wannan. Inna hadha kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura, to irin yadda Allah ta'ala yayi anan kenan amfanin shi irin wannan salam saboda ya kamata mu yi bayani shi domin mu'jizancin alqur'ani ya bayyana kamar yadda Allah ta'ala ya soma bayani a wannan aya ce huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahr wannan ya lissafa ni imani cewa shine yake tafiyar da ku akan tudu hakan nan akan teku kun ga wannan ni'imar ta shafi kowa da kowa da musulmai masu imani da kafirai haka ne ko ba haka ba shi yasa Allah subhanahu wataala yayi amfani da wannan lamiri tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka saukarwa wahayi kuma mu'minai su ne ake karanta musu ayoyin alqur'ani wallazi yusayyirukum shine yake tafiyar da ku mu'minai da waɗancan kafirai dukkan ku kuna cikin wannan ni'ima sai ce hatta idza kuntum fil fulki har sai idan kuka kasance a cikin jiragen ruwa ku gaba ɗayan ku sai ce wajaraina bihim yanzu an koma kan waɗancan mushrikai domin bayanin da za a yi akan waɗancan mushrikai yanzu su musulmai ba sa cikin wannan ɗabi'a ba sa cikin wannan sifa shi yasa aka takaita ko aka dawo da lamirin kansu kawai da fata an fahimci wannan sai Allah ta'ala ya ce wajaraina bihim bi rihin tayyiba sai waɗannan jiragen jaraina bihim suka gudana da su ma'ana su mushrikai bi rihin tayyiba waɗannan jiragen suna gudana ne bi rihin tayyiba da iska mai daɗi iska mai kadawa mai bin jiki mai daɗi mai ni'ima suna cikin haka suna cikin walwala wa farihu biha suka yi farin ciki da ita ma'ana birih suka yi farin ciki da wannan iskar mai daɗin an gane ku to suna cikin haka Allah subhanahu wa ta'ala bai kawo wani adafi a nan ba sai ce ja'atha kwatsam an gane ku ba a cikin shiri ba ja'atha rihun asifun sai wata guguwa mai tsanani sai ta je wa waɗannan jiragen guguwa mai tsanani rihun asifun idan aka ce asif ana nufin wato iska mai tsanani kenan iska ita ake wasafta ta da wannan wato al'asf an gane ku kuma idan ta yi tsanani tana kadawa da tsanani ta yadda mutum ba zai iya gudanar da haraka a cikin ta ba to wannan shine ar-rihu al'asifa to suna cikin iska mai dadi mai kadawa an gane ku kawai sai ga iska mai tsanani guguwa mai tsanani sai ta je musu ma'ana ta je wa waɗannan jiragen ruwan sauraka lamirin ja'ata yana komawa kan al-fulki jirage wasu kuma suka ce ja'ata lamirin yana komawa ne kan rihin tayyiba wato ma'ana wannan iska mai dadin sai iska na guguwa ta je mata an gane ku ta kawar da ita ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makani kuma wato igiyar ruwa sai ta je musu su waɗannan mushrikan min kulli makan daga ko ina wa zannu annahum uhita bihim kuma suka tabbatar wannan anan ana nufin wato tabbatarwa da yaqini sun tabbatar cewa annahum uhita bihim lallai su an kewaye su an kewaye su da me malamai suka ce ma'ana an kewaye su da bala'i ay uhita bihim bil bala aw ahata bihimul bala larabawa suna cewa uhita bi fulan asali suna amfani da wannan lafazin ne idan wato runduna makiya suka zo suka kewaye muku garin ku gaba daya sai a ce shikenan suwa ne sun gama yawo sun halaka tunda makiyan su har sun zo sun kewaye su sai a ce uhita bihim daga nan sai aka yi amfani da wannan lafazin na uhita bihim idan bala'i ya zo ya mamaye mutum ta ko ina ta yadda ba zai iya samun tsira ba to shine Allah ta'ala ya bayyana halin waɗannan mushrikai a lokacin da wannan iska ta guguwa ta je musu yace bannu ay ayqanu suka tabbatar suka samu yaqini annahum uhita bihim cewa lallai su an kewaye su da bala'i da masifa da fitina to a wannan lokacin fa da'awu Allah mukhlisina lahu ddin. Yanzu sun ga halaka sai su kira Allah subhanahu wa ta'ala, su roki Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ddin. An gane ko? Suna masu tsarkake addini a gare shi, ma'ana suna masu kadaita Allah. Ashe waɗannan mushrikan sun san aqidar tauhidi, kawai sun yi girman kai wajen bin aqidar tauhidi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu shi. Amma in ba haka ba, asalin su ai suna kan aqidar tauhidi ne kafin shirka ta shigo musu. Suna kan addinin Annabi Ibrahim alaihi salam, kakan Annabin mu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka suna sane da aqidar tauhidi, wanda kuma koda a ce ma ba su san aqidar tauhidi ba, dabi'ar dan Adam asali koda ba musulmi bane yana da wannan aqidar a zuciyarsa ta tauhidi ta kadai ta Allah. Mutum ba zai gudanar da wannan aqida ta tauhidi ba sai idan musiba da bala'i ta same shi. An gane ko? Haka al'amarin ne. To da'u Allah mukhlisina lahu ddin, sai su kira Allah mukhlisina lahu ddin, suna masu tsarkake addini a gare shi, ma'ana sai su mance da ababan bautan su na gumaka. A wannan lokacin ba za a kira su ba, ba su za a kira ba, sai a yi watsi da su, domin su suna da yaƙini a karan kansu cewa waɗannan abubuwan ba za su iya kubutar da su daga bala'i idan ya auku ba. Shi yasa akwai wani mutum wanda ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan shirka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ya kira shi ya jawo shi cikin addinin musulunci. Ya tambaye shi, na manta da sunan mutumin ne. Hadisin yana nan kuma a cikin sunan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, kai wani alloli nawa kake da su? Ya ce, ina da alloli guda biyu kawai. Wato shi a wajen shi ma kawai ne sun yi kaɗan. Sai alloli biyu kawai nake da su. Ya ce, ɗaya a sama ɗaya a ƙasa. Waye a sama yana nufin Allah, waye a ƙasa yana nufin gunki. An gane ku? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wannan mutumin, idan ka shiga cikin tsanani, wanne ne kake roƙonsa ya yaye maka wannan tsananin? Ya ce, na sama nake roƙo. Ka gani ko? To su haka suke. Idan suka shiga cikin tsanani, to sai su manta da allolinsu na ƙasa, ma'ana waɗannan gumakan da suke shirka da su, sai su mance da su, sai su koma suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. To wannan shi ne halinsu. Wanda kuma inda a ce suna da tunani yadda suke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin halin tsanani ɗin nan, kuma ya yaye musu wannan tsananin da wannan bala'in, ya kamata a ce idan suka samu natsuwa su gane cewa to wannan natsuwan ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya samar musu. Kenan bai kamata su sarrafa wani abu na bauta zuwa ga wani ba sai shi. Fata an fahimci wannan. Allah ta'ala ya ce, da'u Allah mukhlisina lahu ddin, la in anjaytana min hadhihi. Ai yaquluna, suna cewa, la in anjaytana, ya Allah, idan ka kubutar da mu, min hadhihi, anan ismu ishara ne da yake komawa kan ash-shada'id wal ahwal, wato in ka kubutar da mu daga wannan tsananin da wannan musiban da wannan bala'i, in ka kubutar da mu daga ciki. Wasu malamai kuma suka ce, la in anjaytana min hadhihi ay ar-rih, wato in ka kubutar da mu daga wannan guguwar mai kadawa, lanakunanna min ash-shakirin, haƙiƙa za mu kasance daga cikin masu godiya, ma'ana za mu yi aiki a bisa da'arka da biyayyanka ya Allah, muna masu gode maka akan ni'imar kubutar da mu da kai. To sai me? Falamma anjahu. Na'am, amin.
فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.
نعم. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta 23 ya bayyana cewa waɗannan mushrikai idan aka kubutar da su sai su koma cikin shirka, su koma cikin barna da suka saba yi. Yace falamma anjahum, to a lokacin da ya kubutar da su, ya tsiratar da su daga wannan halaka, daga wannan wato tsananin da suka fada ciki, idahum sai ga su yabghuna fil ardi, suna yin barna a cikin ƙasa. Albaghyu shine me? Shine alfasadu fil ard. Malamai suna cewa lafazin albaghyu shine barna, wanda zalunci wani nau'i ne na barna shi kuma. Haka ne ko? Idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaqi, sai ga su suna yin barna, suna yin zalunci a cikin ƙasa, bighairi alhaqi, ba tare da wani cancanta ba, ba tare da wani haƙƙi ba. Anan malamai suka ce wannan dabi'a ce mummuna wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi waɗannan mushrikai akan wannan dabi'a. Kenan baya halatta ga mutum ya zama yana da irin wannan dabi'a, idan sai lokacin da ya fada cikin tsanani da matsuwa a rayuwa zai tuna da Allah, ana yaye masa ya mance da Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suna cewa kun ga mushrikai ne ake bayani akan su ana, amma kuma waɗansu musulman ma suna da irin wannan ɗabi'a. Sai a lokacin da cuta ta same shi, a lokacin zai ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala, za ka ga yana lizimtar hanyar Allah, a lokacin za ka ga ya samu istiƙama. Amma kuma ana yaye masa wannan abin zai koma hanyar barna, zai koma hanyar zalunci. Allah ya kare mu. Face wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kubutar da shi daga irin wannan ɗabi'a shine wanda wato yake da cikakken imani. Fa idahum yabghuna fil ardi bighairi alhaqq. Wannan Allah ta'ala ya kira mutane, kira kuma na jan kunne da gargadi, yace ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, innama baghyukum ala anfusikum, kawai barnarku akan kawunanku take, zalancinku akan kawunanku kawai yake, ba kwa cutar da Allah subhanahu wa ta'ala da wannan barnan da wannan zalancin. Amma mummunar sakamako na wannan zalancin yana kanku, ai innama wabalu baghyukum ala anfusikum, mummunan sakamako da uquba na wannan barnar taku za ta koma kanku ne. Saboda haka me kamata ku yi? Kaga sai ku bar wannan barna, ku bar wannan zalunci, saboda ƙarshen lamarinsa ba mai kyau bane, taɓewa ne da lalacewa da hasara. Allah ya kare mu. Sannan Allah ta'ala ya ce mata'al hayatid dunya, jin daɗin rayuwar duniya ne. Anan malamai suka ce mata'al hayatid dunya ay huwa mata'ul hayatid dunya, wato wannan barnar da kuke yi, wannan zalancin da kuke yi, rayuwa ce ta duniya kawai, anan kuma za ta ƙare, ba za a yi ta a can lahira ba. Haka ne ko ba haka ba? Na'am. Mata'al hayatid dunya thumma ilaina marji'u. Wani malami, wani babban malamin hadisi shine Sufyan ibn Uyayna, an rawaito daga gare shi yake cewa abinda Allah ta'ala yake nufi anan, yana nufin albaghyu mata'al hayatid dunya. Shi ya fassara mata' anan da kaya, ma'ana wannan cutar, wannan barnar kaya ne na rayuwar duniya da mutum zai daura wa kansa. In aka ce abu kaya, wato ma'ana babu alheri a ciki, kaya ne ya ɗauka. An gane ku? Wato cutarwa ko zalunci kaya ne da mutum yake ɗauka, kuma idan mutum ya ɗauka lallai ba zai kubuta daga uqubar Allah subhanahu wa ta'ala ba. To tunda kuma Allah ta'ala ya ce kaya ne a rayuwar duniya, Sufyan ibn Uyayna ya ce tun daga nan rayuwar duniya ake fara wa mutum sakamakon wannan kayan. Abinda Allah ta'ala yake nufi kenan. wanda wannan ma'anar ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da Abu Dawud ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min zambin ajdaru min an yu'ajjila Allah 'uqubatahu li sahibihi fi dunya ma'a ma yadakhiru lahu fi al-akhirati min al-baghi wa qati'ati ar-rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani laifi babu wani zunubin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaggauta da uqubarsa akan me yinsa a wannan rayuwa ta duniya tare da abin da aka tanadarwa me yinsa din a lahira babu irin wannan zunubin kamar al-baghi wato cuta ko kuma wato zalunci da barna wa qati'ati ar-rahim da yanke zumunci فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم سوف نقول أن ليفك أبداديو زالنشي كزالنشي وني كو كزالنشي كنك كو ما كمان شو وانا تو ألا ينا ججاوا واتو ينسى كمكو أكم متن أكم وانا ليفي sannan kuma yanke zumunci shi ma Allah subhanahu wa ta'ala yana gaggawan sakamako akan bawa sai kaga kana cikin ni'ima da wadata da walwala ka yanke zumuncinka wallahi dukiyarka sai ta fara samun koma baya sai ta fara samun tawaya saboda me saboda ka yanke zumuncinka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa babu abinda yake haɓaka dukiya yake sa mutum ya samu wadata na dukiya kamar wato sadar da zumunci hakan nan sadar da zumunci abu ne wanda yake karawa mutum rayuwa yake karawa mutum shekaru wanda malamai sun yi bayani me ma'anar wato sadar da zumunci ya karawa mutum shekaru wanda suka ce eh kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dinnan haka yake idan an rubuta maka a cikin lauhul mahfuz cewa za ka yi shekara 50 alal misali a duniya ko shekara 40 ko 60 misali to a sakamakon sadar da zumuncin da kake yi sai a ƙara maka idan 40 ne ana iya ƙarawa zuwa ko 50 ko 55 ko 60 gwargwadon dai yadda ka sadar da zumuncin idan 60 ne a ƙara maka zuwa 70 ko 65 ko dai makamancin wannan wani su malamai suka ce eh abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala bai ci cewa ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz to yana shafe abin da yaso abin da ya ga dama a cikin lauhul mahfuz ya tabbatar da abin da yaso abin da ya ga dama yamkullahu ma yasha'u wa yusbi wa indahu ummul kitab shine lauhul mahfuz wani kuma malamai kuma suka yi tawilin hadisin cewa Allah zai ƙara maka shekaru ma'ana Allah zai yi maka albarka a shekarunka sai kaga kai ayyukan alheri wanda za a ninninka maka ladaddaki na waɗannan ayyukan fiye da shekarunka sai kaga ka wato an ninka maka ladan ayyukanka wato idan misali shekara 40 kai a duniya sai kaga ladan aikinka kamar ladan aikin wanda ya shekara 80 ko 100 ne wato albarka kenan a rayuwa Allah ya mana albarka a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala yace mata'al hayatid dunya thumma ilaina marji'ukum sannan izuwa gare mu makomar ku take fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai mu ba ku labari dangane abinda kuka kasance kuna aikatawa za mu ba ku labari ba wai kawai shikenan zaka zo gaban Allah yayi ta labarta maka kai kaza kai kaza kai kaza shikenan in aka gama maka labari ka koma ka zauna ba abinda ake nufi da labarta ayyukan mutum a kansa wato ma'ana za a kama shi da waɗannan ayyukan idan ayyukan sharri ne za a kama shi da waɗannan ayyuka in aikin alheri ne kuma Allah ta'ala zai sakayya akan waɗannan ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sai aya ta gaba
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
آية 24 Allah subhanahu wa ta'ala ya buga wani kyakkyawan misali, wani misali mai kyau, yana buga mana misalin rayuwar duniya da abin da take kunshe da ita na wato kawa da abubuwa da ake alfahari da su a wannan rayuwa ta duniya, yadda take da kuma yadda take da saurin gushewa. To wannan rayuwar Allah ta'ala ya kamanta ta da gona wadda aka yi shuka a cikinta, kuma shukar ta yi kyau, ta yi kore, tana ba da sha'awa, amma kuma sai zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama wannan gonar sai ta lalace, ya turo al'amarinsa zuwa ga wannan gonar sai gonar ta lalace gaba daya, yadda wannan gonar za ta koma ta zama babu komai a ciki bayan ta kasance tana cike da kayan gona din. To haka duniyar take, duniyar abun rudu ce, kayan rudu ne, ba inda za ta kai mutum. To shine Allah ta'ala ya ce innama masalul hayati dunya, abun sani kawai, misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu, kamar wani ruwa ne anzalnahu minas sama'i, muka saukar da shi daga sama, fakhtalata bihi nabatul ardi, sai tsiron kasa ya garwaya da shi, ma'ana ya tsiro, mimma ya'kulu an-nasu wal an'amu, daga cikin abin da mutane da dabbobi suke ci na abinci, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, har sai a lokacin da kasa ta riki zukhrufaha kyawunta, wazayyanat kuma ta yi kawa, wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, kuma mutananta suka tabbatar cewa lallai su qadiruna alaiha, masu iko ne a kanta. Sai me ya faru? Ataha amruna laylan aw nahara, sai umarninmu ya je mata, ya je wa wannan gonar laylan da daddare, aw naharan ko kwadayini, faja'alnaha hasidan, sai ta sanya ta girbabbiya, ka allam taghna bil am, kamar dai ba ta wadata a jiya ba. Kazalika, hakan nan duniya take, yace kamar wannan, nufassilul ayati, muna bayyana ayoyi dalla-dalla, liqaumin yatafakkarun, ga mutane masu tunani. Idan za ka yi tunani, insha Allah za ka ga yadda Allah ya wasafta maka din nan, hakan nan ne rayuwar duniya take. To anan malamai suka ce wannan kamantawa da Allah ta'ala yi duniya da wato shuka da aka yi ta, bayan ta yi kyau sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka wannan shukar, ya kawar da ita kafin mutane masu ma'abota wannan shukar su girbe amfanin wannan gonar. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wato wannan shukar ta lalace. To wannan tashbihi ne, ana ce masa tashbihu tamthil, to tashbihu tamthil shine a kamanta abubuwa da yawa da waɗansu abubuwa da yawa ba abu ɗaya da abu ɗaya ba a'a abubuwa ne sura ne gaba ɗayanta za a kamanta ta da wata sura daban saboda haka anan Allah subhanahu wataala ya kamanta duniya da kawarta da adanta da duk wani abin da ka san ana alfahari da ita a duniyar gaba ɗayan su duk abin da ka san cewa mutane suna alfahari da su ƴaƴa ne dukiyoyi ne gidaje ne motoci ne duk wani abin da ka san suna alfahari da su to waɗannan abubuwan ne Allah ta'ala ya kamanta su da me da gona wadda ruwan sama ya zuba a cikin wannan gonar sai ta tsiro ta tsirar da tsirrai masu kyau masu ban sha'awa an gane ko waɗannan tsirran masu ban sha'awa din su ne suke kama da kayan duniya an gane wannan ko to sannan yadda Allah subhanahu wataala ya halaka wannan gonar ya lalata ta ta zama babu wani abin amfani da za a iya dauka daga ciki ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha asidan kuma ba tare da wato ma'ana shiri daga waɗanda suke da gonar ba ba su yi tsammanin hakan zai faru da gonar ba haka ne ko shine yace wa dhanna ahluha annahum qadirun alaiha bayan suna ganin cewa su suna da iko akan wannan gonar tasu za su amfana da ita kuma za su girbi abin da ta kunsa na kayan amfanin gona kwatsamfe Allah subhanahu wataala ya kawar da ita to ita ma rayuwar duniya a yayin da mutane suke cikin ta suna jin dadin kayan nan suna cikin walwala da alfahari da ni'ima da farin ciki har ma yadda suke cikin wannan ni'imar suna ganin cewa ni'ima ce wadda ba za ta taba karewa ba suna ganin sun riga sun samu iko akan wannan ni'ima ta duniya lokaci daya sai Allah ya ce wa mala'ika danna ranka sai a danna button shikenan yana kan karagar mulki a kawar da shi yana kan wani sarauta a kawar da shi yana cikin wani gida ne mai alfahari a kawar da shi cikin mota ne a kawar da shi wani matsayi ne a kawar da shi a lokacin da bai taba tsammani ko yayi tunanin cewa wannan abin zai rabu da shi ba to haka duniya take ce innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama sannan Allah subhanahu wataala anan yace kama in ay ka misli ma in kamar ruwa ne ruwan sama kenan anzalnahu minas sama muka saukar da shi daga sama malamai sun yi tafsiri biyu a wajen fahtalafa bihi nabatul ardi sai tsiron kasa sai ya garwaya da wannan ruwan wannan tafsiri na farko kenan an gane ko akwai wata qira'a ko kuma riwaya a wajen Nafi'ul Madani kenan an gane ko kamar qalun ko kuma warsh suna tsayawa a wajen fahtalafa kama in anzalnahu minas sama'i fahtalafa in suka tsaya a wajen sai su taso daga bihi nabatul ardi to idan kai irin wannan tsayuwar sai ma'ana ta canja an gane ko to yadda ma'anar za ta kasance kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar daga sama fahtalafa sai ya garwaya da me da kasa bihi nabatul ardi da wannan ruwan ne tsiron kasa yake tsirowa bihi nabatul ardi an gane wannan ko sai fastalafa bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nasu wal an'am daga cikin abin da mutane suke ci wato na wato bayan hatsi ko kuwa wato ƴaƴan itace ko kuma waɗanda wato ma'ana ake samun su daga kasa irin su doya su dankali da su gwaza da sauransu duka waɗannan mimma ya'kulu an-nas daga cikin abin da mutane suke ci wal an'am da kuma wanda wato dabbobi suke ci na karmami da ganye da ciyayi waɗannan su ne abin da su kuma suke ci to ƙasa ta tsirar da waɗannan tsirrai gaba ɗaya da na mutane da na wato dabbobi gaba daya a lokacin hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, har sai a lokacin da kasa ta riki wato zukhrufaha kyawunta. Malamai suka ce zukhruf shine wato ma'ana al-husn, zukhrufaha ay husnuha. Kuma idan aka yi amfani da zukhruf, wato idan kyawu ya kai kululun kyawu shine zukhruf, shi yasa ake cewa zinari zukhruf. Larabawa suna cewa zinari zukhruf, wato a lokacin da wato tsirran nan suka tsira kuma suka yi kore, sai ya zama ƙasa wato ta kyautatu, tana ba da sha'awan kallo, wa zayyanat, kuma ta yi ƙawa. Malamai suka ce ta yi ƙawa da waɗannan ƙwayoyi da ta tsirar da su, an gane ku, al-hububu wa simar. وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها دي الله تعالى يجي اتاها امرنا ليلا اتاها امرنا امرنا انن مالوي suka ce ay azabuna azabarmu wadda za ta halaka wannan gonar sai azabar ta jewa wannan gonar na'am laylan aw naharan wannan a kowani lokaci ko da daddare ko kuma da rana جعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس سي الله تعالى يسنيا تاجر ببيا واتما أنا وانا أزابر تلالاتا وانا نغونا الغبادة كأن لم تغن بالأمس كمردي بتوداتا أجيابا حكا شيما متنيكي متن وان دي متو غاشنا تن أدونيا ينا الفهري أجكين كاي يكي ما سكيو أجكين أبا بنهوا ما سكيو أجكين جدا جي ما سكيو شيكي نرانا دي متو فا shikenan. Kuma daga shi sai wannan kalle guda biyu farare, sai kuma a sa shi akan wannan katako makara kenan, ka allam yagna bil amt, shi ma kamar bai wadata a jiya ba, sai kuma a kai shi a binne shi a cikin ƙasa, a bar shi shi kadai kuma a wajen, duniyar ta kare kenan, ƙarshen duniyar kenan. Na'am. To Allah ta'ala yace kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun, kamar wannan ne wato muke buga, wato ma'ana nufassilu al-ayat, muke bayyana ayoyi, ainu bayyinuha liqaumin yatafakkarun, ga mutane waɗanda suke tunani, suke yin tunani a cikin ayoyin Allah. Dan zaka yi tunani a cikin ayoyin Allah ka ga irin wannan misalin da Allah ya buga, to lallai wannan shine amfanin buga irin wannan misali ga duk wanda zai yi tunani. Kaga me kuma tunanin zai baka, shine cewa kada ka rudu da duniya. Kai tunani ga hakikanin duniya yadda take, to kada ka rudu da ita, ko tana hannunka, to kada ka maida ita a zuciyarka, ka bar ta a hannun naka kawai, ya takaita anan, saboda wannan shine zai baka sauki, ya baka dama wajen rabuwa da ita. Amma in ka sa ta a zuciya, to kan halaka, Allah ya kare. Aya ta 25, Allah ta'ala ya ce wallahu yad'u ila daris salam, tunda wannan duniya, wannan gidan duniya ga yadda take, to Allah ta'ala baya kira mu zuwa ga yin rayuwar duniya da kuma gasa a cikin rayuwar duniya. Me ina yake kira mu zuwa gare shi, ce wallahu yad'u, kuma Allah yana kira ne ila daris salam, zuwa ga gidan aminci. Gidan aminci shine gidan aljanna. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, kuma yana shiryar da wanda yake so zuwa ga hanya madaidaiciya. Anan malamai suka ce darus salam, kamar yadda muka faɗa, shine wato gidan aljanna. Domin a cikin wata aya Allah ta'ala yana cewa lahum darus salam inda rabbihim, su mu'minai suna da gidan aminci a wurin ubangijinsu, wato shine gidan aljanna. To anan ya yi kira zuwa ga gidan aminci, kira ta mamaya, ma'ana kira wadda ta mamaye kowa da kowa, amma kuma shiriyar fa ya taƙaita ta ga wanda yake so shi, ce wallahu yahdi man yasha, kuma Allah shi wato yana shiryar da wanda yake so ne ila siratul mustaqim, zuwa ga wato tafarki madaidaici, domin ya ƙara nuna mana cewa shi ne wanda yake wadatacce daga bayansa, kuma wanda yake yin abin da ya so ya ga dama, ba a tambayansa akan abin da yake yi, mu ne ababen tambaya. Saboda haka yana shiryar da wanda ya so zuwa hanya madaidaiciya insha Allah akan wannan ayar zamu kwana abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladarka wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.